Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da yammacin yau Alhamis, 5 ga watan Mayu shekarar 2020. Aisha Ma'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an sojan sama na Najeriya sun yi nasara akan harin da suka kaiwa maboyan yan bindigan da suka afkawa wasu garuruwa da ke kananan karamar hukumar Igabi a Kaduna. Haka nan kuma za ku ji cewa yan kungiyar Boko Haram sun sake kai hari garin Dapchi da kuma Dambuwa jihar Yobe da Borno. Kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na rana dazu, jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger PNDS tarayya ta bada goyon bayanta akan kaddamar da binciken ba daɗar makudan sefa a ma'aikatar tsaron ƙasar.
Makudin kudin da ake sawa a wannan ofishi don saboda kyautata tsaro a cikin ƙasarmu, ana yana so ya tabbatar da cewa kudin nan suna shiga hanyar da ya kamata shiga.
To, wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan al-Mundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar ma da ma kasashe wato masu makwabtaka da ita? To, akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To, ma amma yanzu bari Hadiza ta karanto mana cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Kenya tana radadin sakamakon tattalin arzikin coronavirus duk da cewa ba a samu wanda ya kamu da cutar a kasar ba. Yayin da harkokin shigowa da kayayyaki daga kasar China ya fadi saboda hana zirga-zirgar mutane da kayayyaki. Kamfanonin jiragen sama suna asara kuma kananan 'yan kasuwa a Kenya sun ce suna fargaba cewa hannayen jarinsu zai karye. Don ba da jimawa ba, hakan zai sa su daina kasuwanci. Babu wasu ayyuka na kwarai ciki dan kwanakin nan a wata tashar sauki kayayyaki da ke tashar jirgin ruwan Kenya da ke Mombasa. Balkewar cutar coronavirus ta kawo jigilar kayayyaki daga China ya tsaya cib. Kananan 'yan kasuwa na Kenya sukan dogara da masanantun kayayyaki daga China waɗanda galibi ana saukar da su a wannan tashar jiragen ruwa. Senator Massachusetts Elizabeth Warren ta kawo ƙarshen neman takarar shugabancin Amurka a yau Alhamis bayan kayar da ita da ta sha a jihohi 14 da suka gudanar zaben fitar da dan takara a wannan makon da ya hada da kayar da ta sha a jihar ta inda ta zo ta uku. Bamu ci mu burin mu ba, amma abin da muka yi tare da abin da kuka yi ya haifar da sakamako mai dorewa, in ji Warren ta fada wa ma'aikatan campaign ɗinta. Bamu ci mu burin mu ba, amma yana da muhimmanci kuma sauyen da za su nuna nan gaba a shekaru masu zuwa. Warren, wata tsohuwar malamar koyar da harkokin shari'a a Jami'ar Harvard, ta fada wa manema labarai a wajen gidanta da ke Cambridge, Massachusetts, cewa ba za ta yi saurin goyon bayan ko ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba ba, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden ko kuma abokin takararsa na siyasa sanata mai wakiltar Vermont Bernie Sanders, mai fafutukar tabbatar da ra'ayin demokradiyya mai ra'ayin kansa. Ta tattauna da dukkansu biyu a lokuta daban-daban a jiya Laraba. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da bincike kan laifukan da dukkan ɓangarorin suka aikata a yakin Afghanistan. Wata ƙaramar kotu ta hana wannan yankuri a bara, tana cewa kamata yayi kotun ta mai da hankali kan ƙararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗanda ake tuhuma. Kasar Amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaƙi a Afghanistan, kuma bata amince da kotun ta ICC ba. Afghanistan ma ta nuna nata rashin amincewan, tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken. Kungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama sun yaba wa ICC akan ƙara haƙƙin waɗanda lamarin ya shafa da kuma buɗe hanya ga Amurka da ta yi bayanin ayyukanta a karan farko. Shugaban kasar China Xi Jinping ya dage kai ziyara a kasar Japan da aka shirya a wata mai zuwa, yayin da kasashen biyu suke mai da hankali akan yaki da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95,000 a cikin kasashe sama da 75. A yau Alhamis, jami'an China da Japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta Xi har zuwa wani lokaci a nan gaba. A kasar Japan an samu sama da mutane 1,000 da suka kamu da cutar, da yawa daga cikin su suna daga cikin jirgin ruwan da aka killace shi tsawon makonni tsaye a tashar jirgin ruwan Yokohama. Yayin da kwayar cutar ta isa sauran yankuna na duniya, gwamnatoci na daukar nasu matakai, ciki har da rufe makarantu, hana manyan taruka da kuma takaita shigar baki daga wasu kasashe.
Da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma fagen rahotannin namu. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka 'yan bindigar da suka kai hari wasu garuruwa a karamar hukumar Igabi. Yayin da kuma masana ke ta tafka muhawara kan alfanu ko rashin alfanun sulhu da 'yan bindigar. Hassan Maina kaina gare ka.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya shaida min dazu da rana cewar jiragen yakinsu sun cimma 'yan bindigan nan da suka kai hari a garuruwan Marina da Kerawa a karamar hukumar Igabin jihar Kaduna, kuma an gama da su.
Wannan abin nan mataki da aka dauka har yanzu ma ana kai. Akwai jiragen mu wanda suke Kaduna wanda suna leka, you know, suke da kamera, masu kamera, akwai kuma masu yaki. Dukansu kuma sun dauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din, kuma sun cimma waɗannan mutane, kuma mun tabbatar da cewa lalle ba za su zama suna nan ba balle su ce za su halaka mutane haka kawai.
Kazalika shi ma kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar Kaduna Samuel Arwan ya ce jiragen yakin saman Najeriya lalle kam sun gama da waɗannan 'yan bindiga daɗi.
Sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan 'yan bindiga daɗi, kuma su ma ɗin an samu nasarar murkushe da yawa daga cikinsu ta sama, bayan da sojan sama suka biyo su. Duk wani abu wanda ya kamata a yi ana yi domin a gan bayan wayannan 'yan bindiga daɗin wanda suke farawa mutanenmu wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Har wa yau kuma gwamnatin jihar Kaduna ba za ta shiga wani sulhu da 'yan ta'adda da mutane waɗanda suke wa talakawanmu mutane bayan Allah kisan jilla ba.
Yayin da gwamnatin Kaduna ke cewar ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga daɗi ba, ita kuma gwamnatin jihar Katsina cewa take yi, lallai tana ganin alfanun wannan sulhu. Abdu labaran malumfashi shi ne kakakin gwamnan jihar.
Tun da aka yi wannan abu an kamu sauki kwarai daga kanyi wajen sama da wajen wata biyu, ba a ji an ce yau an kai wata haji ba ko fanna, sai na kwanaki wajen sati uku da suka wuce. Tun daga kuma sati uku da ya wuce ina ba a sake samun irin wannan ba a dai jihar Katsina har yanzu kuma.
Kwararru dai kusan za a ce sun yi ittifaki akan rashin cancantar yin sulhu da 'yan bindiga daɗi. Manjo General Janeru Sani Bindawa wani tsohon babban hafsa ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai yana da alƙiblar da ya kalla, kuma ita magana a zauna a yi sulhu da ɗan ta'adda. Ko da yaushe za ka je sulhu ya kamata ka je sulhu kana da ƙarfinka, ba ka je sulhu ba lokacin da wai yanzu sun shiga sun kashe mutane a ce gwamnatin Kaduna ta shiga ta je ta sulhu da su. Na yarda da abin da ya ce daidai ne.
Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce duk fa da wannan sulhu da 'yan bindiga daɗin, har yanzu ana nan ana ta kashe-kashe a inda aka ce an yi wannan sulhu.
Shi El-Rufai, shi gwamnan Kaduna yana da hujja. Ba yadda za ka yi ɗan ta'adda ka tsaya ka ce za ka yi sulhu da shi, har yanzu a ko jihar Zafara akwai ana nan ana ta'addancin nan har yanzu. Jihar Katsina ana kashe-kashe har yanzu. Shin ina sulhun da gwamnati yake yi da su, kuma a ina ake sulhun nan? Wannan sulhu da gwamnatoci da suke yi a iya wasu da zai yiwu ba.
To yanzu menene abin yi?
Wannan abin sai gwamnatoci biyu sun haɗa kai ya kasance Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna da Niger su haɗa kai, eh to ga abin da yake, don ta'addancin abin da yake nunawa in an yi sulhu da wasu a nan, na ɗaya dai wasu sai su sake shigowa su ce ba da su aka yi ba, su wanda aka yi sulhun nan da su kuma sai su matsa zuwa wani jiha ne. To kaga kana ɗauke miki ne daga wani sashi na jiki ka maida shi wani sashi, in ba an tsaya an ɗauke shi an haɗa kai ba, ya kasance a yi sulhu ne da za a yi kowa da kowa na ciki, zai yiwu ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yayin da hukumomin tsaro a Najeriya suke cewa sun karya lagon 'yan Boko Haram, al'ummomin garin Dapchi a jihar Yobe da kuma al'ummomin Dambuwa sun tsinci kansu cikin halin tsoro da tashin hankali a jiya sakamakon wani sabon hari da aka kai musu da maraici, wanda ake zargin cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya ruwaito.
A jiya da maraice ne dai mutanen garin Dapchi da ke jihar Yobe suka sake samun kansu cikin wani halin kakanikayi sakamakon wani hari da ake son cewa ayan kungiyar Boko Haram sun kai kan mazauna garin, da ya sa mutanen garin tserewa da kuma takaita zirga-zirga kan titin garin cewa wannan hanya na garin Dapchi ne ya hada wasu garuruwan da ke jihar Yobe. Tunda misalin karfe 5 na maraice ne dai mazauna wannan gari na Dapchi suka dinga jin karin harbe-harbe mai karfin gaske da ake zaton cewa yayi sanadiyar mutuwar wasu mutane hada ma da jami'an tsaro, da cewa babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaro, amma mazauna wannan gari na bayanin cewa wannan mahara sun shigo garin ne da marace suka kuma dinga misaya wuta tare da jami'an tsaron. Wasu kafafen yatsa labarai dai na nuna cewa wannan hari ya yi sanadiyar wasu jami'an 'yan sanda guda 5, yayin da wasu ke cewa sun zarta hakan, sai dai babu wani bayanai daga hukumomin tsaron kasar na tabbacin wannan rahoto ko akasin hakan. Na zan tada da wasu mazauna wannan gari ta wayar tarho wanda kuma suka shaida min yadda abun ya wakana kamar haka.
Daga dai abun da ya arun can muna can bayan gari wajen matabarta, inda muka je muka gudu muka fake din, muna gani ana tarbe harbe abin da ya fi karfi, sai muka ji harbin ya koma can jikin makaranta, harbin ya rabu biyu
haka.
Wa'ancan suna yi a can ba makarantawa nan suna yi a nan bakin kan na sojojin, can daga baya kawai sai muka ga an cinna wuta. To amma wukan aye daga cikin gidansa ne suka shiga suka kona wani mota kuma suka cawa kafin wuta da sauran gidajen sauran jami'an tsaro.
Haka.
To da suka kokona dai daga baya, bayan abun ya lafa dai ai kafin aka kona da sauran gidajensu, gidajen jami'an tsaro, kuma daga baya dai da muka zo da muka ga abu haka ne, gidajensu na bakin kwalta da inda suke din ne aka kona.
Nan jami'an tsaron kenan?
Da kuma can police suka je suka kona mota guda ɗaya na jami'an tsaro.
To su jami'an tsaron ina suke har aka kona musu kaya haka? Sun bar wurin ne ko me ya faru?
To sun je ana gama sun yi iya nasu kokarin, wallahi Allah zai saka musu da alkhairi, sun yi kokari iya kokarin su abun ya fi karfin su.
Kuwa jiya Laraba ma dai sai da aka ce wasu maharan sun kai hari a garin Dambuwa da ke kudancin Borno, wanda ya sanadiyar wasu mutane ciki har da jami'an tsaro, wanda tun a jan na zanta da wasu mazauna wannan garin na Dambuwa. Ga ma abin da wani ganau ke cewa.
Gaskiya gwamnati ya samu mutane mutum 41, gwamnati ya same su a cikin 41 ɗin, su guda 8 su ɗan da sauki, kuma aka yi musu direktin aka sallame su guda 31, su za a ɗan saurara duba lafiyarsu, aka ce suna asibitin. Yana ƙanana da mata, akwai ɗan manya-manya guda 4 haka tsakanin su, sannan akwai to kuma ba mu gara irin mu ba su, muka jiya mu sojojin su guda 6 ne aka ce su ɗin mun gida ido, kuma guda 3 wanda sun ji rauni aka yi ce akwai wata mata wanda aka harbe ta taka tana da goyo nama ta rusu, sai akwai vigilante guda 1, akwai kuma vigilante guda 2, wannan su ne abubuwan da idan muka tabbatar sun rusu.
Sai dai daga bisani gwamnatin jihar Borno ta fidda sanarwa dauke da sa hannun gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, ta hannun mai magana da yawun gwamnan jihar Borno Alhaji Isa Umar Gusau, wanda ke nuni da cewa jami'an tsaron sun samu nasara kan waɗannan mahara, wanda har ma sun samu damar kwato wasu motocin yaƙi guda 19 na waɗannan mahara da kuma kashe wasu da dama daga cikinsu sakamakon harin da mayakan sama da na ƙasa suka dinga yi musu har da sauran jami'an tsaro. Sannan kuma sanarwar ya jaddatawa al'umman garin Dambuwan game da waɗanda suka rasa nasu da ma jami'an tsaron da aka rasa sakamakon wannan harin, da dai wasu daga cikinsu wadda wannan harin ya ritsa da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kakon lambar da za mu kira wato alamar tari 1-202-205-6555. Tambayar ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe ke makwataka da ita? To sai ku kasashe da mu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka da ke kan faifai.
Kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Daga Sokoto ne.
Allah kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To garin Rigasa wake kan layi.
Murtala.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka? Ka ji maudu'in namu.
Eh, naji. To gaskiya kasar Niger ta zama abun koyi. Kai shugabannin Afirka har wanda suke ganin su ma manya ne Afirka din shugabannin. To haka muke so, kin ga mu nan wai an ce bangaren tsaro ko lokaka kake ba a bincike, ko muna tsoro a cire wannan dokar na security vote kamar da Niger suka dace bincike a wannan bangare mu ma nan fa an ba cire wannan security vote din ba in ga abin da ka kashe bangaren security ka fito kai bayani in kai almundana a gane EFCC ta kama ka amma wannan rashin binciken nan na kun tsaro shike sa rikici ma yake karewa dan wasu ta bayar da wannan dama suna azurta kansu mun jinjina ma jami'an Niger da suka ba da dama ayi wannan bincike haka kuma muke so a Najeriya da sauran Africa dinga wannan bincike in Allah da
To mun gode sosai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Sokoto wake kan layi daga Sokoto
Ina magana da Abdullahi Masallaci Sheikh Usman Kamfodi a birnin Sokoto.
Samana Abdullahi menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu?
Allah ra'ayi na wannan abin da jami'an da ta gabatar su Allah ya daidai mu ba mu ta fata a nan Najeriya a dauke wannan mataki. Na wannan binciken da ake yi a halin yanzu a jami'an da jar.
Haka.
Nan Najeriya hakika al'amari ba da kala ta yawa. An su mafita amma muna fata Allah shi muna mafita ta alkhairi.
Amin.
Na gode.
Kuma mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Sokoto kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger. Wake kan layi daga Niger.
Kun kuma gana da Alhaji Sani ne kasarka daga jamhuriyar Niger jihar Tawa birnin Kwani.
To Alhaji Sani menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu?
Lalle ra'ayina na ji daɗi kuma yana jinjina muku abinda nake so in yi ƙarin bayani a kan matsayina na ɗan ƙasa abinda gwamnati ta yi niyya wannan ta ɗauki mataki kwakwara bisa gare shi. Saboda idan ba a haka nan to a gobe ma wasu za su ga hanyar shigowa a yi. Wannan niyya da ya ɗauka mutane na nan ƴan ƙasa na sauraron shi cika ta kuma ana jinjina musu idan ya cika ta. A gaskiya in ba a haka nan to abin zai lalace.
Alhamdulillah.
Wannan shi ne ra'ayina ina goyon bayan. Daukan matakai sosai suka ga wannan kuma a bari ta huce shi ke sawa
a sabon rabon wani
kwarai a bari ta sanyi a tsaya wani shawarce-shawarce
haka to mun gode sosai Alhaji Sani da wannan ra'ayi naka daga jihar Niger kuma ga wani akan layi daga ina ake kira wake kan layi kuma daga ina ake kira Tuma sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Niger za ta yi wajen yaki da ta'addanci a kasar wake kan layi
ina magana da Musa ne daga Bini
jihar Edo kenan
jihar Edo kenan
to Malam Muktar menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya na ji musu dadi sosai da wannan abin da yake suke dokar baraki a kai.
Me yasa?
Saboda gaskiya abin farin ciki ne sosai na aibin ciki a kan lamari. Kuma ina fata a Najeriya Allah sa abin ciki da ban tsaro. Domin ina hajjiya gaskiya da hannun jami'an tsaro kan wannan iskan take wannan Najeriya har ya rishin Najeriya.
To amma ya kake gani wani irin tasiri wannan bincike zai yi akan yaki da ta'addanci a kasar Niger da ma Najeriya?
A gaskiya yana mai majin sai matuƙa an ce za a ɗauki mataki mai kyau. Domin matsayin akwai shi ne. A cire saurayi na farko, na biyu kuma dazan idan aka ji da kuma jama'an irin ma'aikatan haka da sauransu za ka ga cewa wani ne doctor gwamnati na doke shi
haka
kaga ba cikin da ake dibi ba
to mun gode sosai Malam Muktar da wannan ra'ayi naka har yanzu dai masu sauraro layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau tambayar mu ita ce wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar kan almundahana a ma'aikatar tsaron kasar Niger za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a kasar da ma kasashe masu makwabtaka da ita to gashi mun samu wani kira daga Bauchi wake kan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to Malam Haruna menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu
eh Malam Ayuba eh to gaskiya wannan abin da suka yi yayi daidai duk abin da aka ce za a yi bincike a harkan tsaro to wannan abu ne mai kyau domin in babu tsaro ai ba za a zauna lafiya a kasa ba sannan kuma muna kira ma kasashen Afirka
ina ga tasirin wannan bincike da aka kaddamar akan ina ga tasirin da wannan bincike zai haifar akan a yaƙi da ta'addanci a Nijar da ƙasashe masu ƙwan makwabtaka da ita.
A kwarai zai yi tasiri kwarai da gaske wajen kawo zaman lafiya a ƙasar Nijar da kuma ƙasashen Afirka. Daga ƙarshe kuma ina muku fata alkhairi, Allah taimake ku. Akwai wani mai sauraron ku Malam Kani Tonga mai Angale Katin Madaki unguwar Badau, yana muku fata alkhairi, yana tare da ku, ku tashi lafiya. Nagode.
Amin ya rabbi, mun gode sosai Malam Ayuba. Har yanzu dai layin mu a buɗe yake, masu sauraro ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin mu ku akan wannan maudu'i namu. Tambayar kuma ita ce, wani tasiri kuke ganin wannan bincike da aka kaddamar Kal Almundahana a ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar za ta yi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar da ma ƙasashe masu makwabtaka da ita? Tumadala. Masarar har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Agogonmu a nan Washington na cewa karfe 4:45. Ga shirinmu na gaba.
Kamar kullum a yau ma za mu fara ne da bayanin yadda aka fafata tsakanin kungiyoyin ƙwallon ƙafa rukunin Premier a sati na 22. Jagorar club din wato Plateau United ta sami nasara akan jigawa Golden Star da ci 2-1, a yayin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lobi ta sami nasara akan Kwara United da ci 1 mai ban haushi. Ita kuwa Kano Pilas ta lallasa club din Dakada da ci 2-0. Ita ma dai club din Heartland bata ji da daɗi ba, domin kuwa club din Rivers United har gida ta bita ta zurara ƙwallaye 2 a ragarta. Mungiyar ƙwallon ƙafa ta Ifeanyi Uba ta sami nasara da ci 1 mai ban haushi akan club din MFM, a yayin da Rangers International ta sami nasara da ci 2-0 a tsakaninta da club din Adamawa United. Sai club din Wolves da ta jefa ƙwallaye 3 da nema a ragar Sunshine Stars na garin Akure. Sai club din Abia Warriors ta sami nasarar jefa ƙwallaye 2 a ragar Akwa United, a yayin da ita ma ta jefa ƙwallo 1 a ragarta, wato Warriors din kenan. Daga ƙarshe kuma Uki Torres a Bauchi ta sami nasarar jefa ƙwallo 1 mai ban haushi a ragar Nasarawa United. To idan muka leka fagen zakarin ƙwallon ƙafa na Turai kuwa, wasu sun ga da kyau, wasu kuma suna cizon yatsa, domin sanin irin wainar da aka toya a wannan rukuni. Na gayyato muku Malam Abu Ubaida domin yi mana jagoranci.
To kafin abin da yake wato makonni da mako da ya gabata aka fafata wasannin da manyan kungiyoyi wanda sun shahara kuma suna da tarihi a gasar na Turai, kuma wasa kuma ta musu da daɗi ba, saboda wasannin ya jujjuya baya ba a yi tsammani ba. Musamman kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wasannin suka fafata da wannan wasa ya zo da mutane da mamaki, to amma ya da ganin da Manchester City ya jagen tawarin su da suka hankawa sosai a kasar da kana ke Turai ba, da dai tarihi da kocin nasu ne zai kifi wato Pep Guardiola a wasan da kana ke Turai a jagen tayi tasiri kuma wajen taimakawa kungiyar ta Manchester City ta doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wasan da kana ke Turai. Kuma rabon da Real Madrid ta fita wannan wasa na zage na 16 a wasan da kana ke Turai tun lokacin zuwa Yoshi Murumu shekara ta 2013, to ba ta ke fitar da ita kundin ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wannan mataki na ke fada ya kwanar wato zage na 16 ba. Ta kuma ita Liverpool wanda ta kirce ta kambunin zaka a wasan zage na farko, wato kungiyar Atletico Madrid ta doke ta da ci 1 mai ban haushi. A wasan zage na biyu kuma Atletico Madrid za ta yi tattaki domin ta bauta fafata da ita da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a filin wasa na Mr. Classico de Pop da ya kasance wato wasan hamayya. Wato wannan wasa ya ba wa mutane mamaki, to amma na sai dai cewa ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta kan ganiyar ta yasa aka samu nasara wato a kanta. Biyu bayan tashi daga wasan wato jango da ƙwallon ƙafa ta Barcelona, Lionel Messi ya tabbatar da cewa inda irin wannan kungiyar da kuma sauran wasan da za su yi, to ya cire tsammani a wasan da ta nashi Turai da kuma lashe gasar wato Najeriya.
To na gode Malam Ubaida.
Yawwa. Yanda ta kasance kenan. Abdulwahab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta shirye take ta biya ƴan wasan Ghana Black Stars $2,500 idan suka yi nasara a wasan neman gurbin.
masu sauraro da takaitattu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na dare a yau Alhamis 5 ga watan Maris shekara ta 2020. Sai kuma gobe da safe, idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto mana labarai, da kuma Daniel Brown wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da injiniyarmu na wannan lokaci ne Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya. Ma'assalam.